بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أمان بركة سادوا أولا يمتي na ranar Juma'a wanda shine biyu ga watan Aljumadal Ula shekara ta 1447 bayan hijiran Ma'aki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi yazo daidai da 24 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya mu da wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank a nan cikin garin Bauchi a daidai wannan lokaci na tsakanin magriba da isha'i domin gabatar da karatu kamar yadda muka saba a cikin littafin nan mai suna Muqaddimatul Akhdari littafin da babban malami Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji gansa da rahama ya kyautata makwancinsa ya sa yana aljanna da sauran dukkan mamatanmu da suka riga mu gidan gaskiya mu da muke saura a raye muke ta fama a wannan rayuwa Allah ka sauƙaƙe mana rayuwan kuma ka sa mu gama da ita lafiya idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun kwana a cikin babun fisahawi wanda daman kamar yadda aka sani babi ne mai tsawo kwarai da gaske kuma shine babi na ƙarshe a littafin mu tsaya ne a shafi na 54 a wancan karan kenan yau za mu tashi wato shafi na 55 wannan kuma shine dai kasance darasi na 45 a cikin jerin darussa da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka za a ga inda malam yake cewa su'al tambaya a shafi na 55 din mal hukumu in adraka al masbuqu ma al imami aqalla min rak'atin nan ne matashin karatun mal hukumu malam yace to me hukunci in adraka al masbuqu ma al imami aqalla min rak'atin idan wanda aka tsare masa a sallah ba da shi aka so masallan ba yazo ya tarar da liman wato yayi nisa kuma ya kasance abin da ya samu bai ma kai raka'a guda ba ma'ana a lokacin da yazo har ma an dago daga ruku'un raka'an ƙarshe na wannan sallan shi a lokacin da yazo ya riski liman to me hukuncin wannan mutumin malai yace wal masbuqu in adraka ma al imami aqalla min raka'atin wanda aka riga shi ya zama makararre liman yayi nisa a sallah da yazo sai ya tarar da abin da bai kai ruku'un raka'an ƙarshe ba fala yasjudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan to wannan da ya tarar da liman wanda ko raka'a ɗaya bai samu a wannan sallan da liman yayi ba to ba zai yi sujudan qabli ko ba'di tare da liman ba idan wani abu na qabli ko ba'di ya kama liman to shi wannan tunda ko raka'a ɗaya bai samu a sallan ba ba zai bi liman wajen yayi wannan sujada din na qablin ko ba adin ba fa in sajada ma'ahu malai yace idan har shi wanda ya kasance makararre aka wuce shi da rako'i da yawa ya zama bai samu raka'a ko ɗaya ba ya dai samu bangare na sallan amma ko ruku'un raka'a ƙarshe bai samu ba kuma a hakan da liman ya zo yin qabli ko ba adi sai bi shi suka yi tare batalat salatuhu wace sallansa ta ɓaci wa in adraka raka'atan kamilatan amma idan mutum ya samu raka'a cikakkiya aw aksara ko sama da raka'a ɗaya ma abinda ya samu ya kai raka'a biyu kenan ko uku ko sama da haka sajada ma'ahul qabliya lallai shi wannan wanda aka tsare masa da wasu raka'o'in tabbas zai yi sujudan qabli tare da liman idan wani abu na sujuda idan wani abu na rafkanuwa a cikin sallah ya kama liman wanda ya haifar masa da cewa sai yayi sujudan qabli to wajibin shi wannan koda ba da shi aka yi wannan kuskuren da ta jawo sujudan qablin ba to lalle zai yi sujudan qabli tare da liman saboda ya samu abin da ya wuce raka'a a sallan watakila raka'a ɗaya ne ko biyu ko sama da haka wa akhar al ba'diyya amma idan kasance ba'di ne ta kama liman aka yi wani kuskuren da ya zama ƙari a sallah wanda shi yake jawo ayi ba'di ayi sujuda guda biyu bayan an yi sallama to wannan ba zai yi sujudan ba'din ba hatta yutimma salatahu har sai shi wannan da aka wuce shi a sallan shi ma in ya gama sallan sa tukun sai ya zo yi ba'din daga baya saboda me liman ya riga ya sallame lokacin da liman yayi sallama kaman kun rabu kenan ya sake ka sai ka tashi ka kawo abun da ka rasa ya zama sallan ka ta cika yadda ya kamata dan haka tunda shi ba'di ana yin sa ne bayan an yi sallama to a lokacin an yi sallama kan mamu ya riga ya mike kenan zai ci ko abun da ya rasa dan haka bari tsaya jiran sai yayi ba'di tare da liman ba dan haka dai mike ya ci ko rakawoyin da suka tsere masa sannan kuma fa yasudu ba'da salamihi sai shi wannan ya dawo yayi wato sujjada bayan yayi sallaman sa shi ma'ana bayan ya idar da sallan sa gaba daya shi ma sai yi wannan ba'din wannan fa sawa'un da shi aka yi kuskure ta jawo ba'din ko ba da shi aka yi ba mutukan dai ya samu abin da ya kai raka'a daya tare da liman to lalle shi ma zai yi wannan sujuda na ba'di sai dai ba da su yi a lokaci guda tare da liman ba shi zai bari sai in ya ci ko adadin rak'o'in da ake bin sa sai shi ma yi ba'din bayan yayi sallaman sa fa in sajada ma'al imami amidan amma idan mutun bayan liman yayi sallama kuma yayi sujuda guda biyu na ba'di sai kasance ana bin sa bashin wasu rako'i kuma hakan sai bai tashi ya cika rako'in ba sai ya tsaya bin liman wajen su yi wannan sujudan tare kuma da gangan yayi haka batal salatu yace sallan sa ta baci domin tunda liman yayi sallama kan ya rabu da kai ya sake ka kenan ka tashi ka ciko salolin ka sannan sai ka zo ka yi ba'din daga baya to amma sai mutum bai yi haka ba an yi sallaman amma da haka sai da ya jira liman su kai wannan sujuda na ba'din tare to idan yayi haka da gangan ne batal salatu hu sallan sa ta baci wa in kana sahiyan idan kuma abunda yin nan na bin liman wajen yin sujudan ba'di tare suka yi kuma alhali ana bin sa bashin wasu rako'i ya zama bisa mantuwa ne bisa rafkanuwa ne ba da gangan yayi ba sajada ba'da salami to lalle zai yi sujudan nan dai bayan sallama kada ya zama tunda yayi tare da liman yace to ai shikenan ya gama tunda har yayi ma to magana ya kare to duk da yayi din sai kuma daga baya in yayi daddana sa sallan zai yi ba'di din bayan yayi sallama saboda yayi wani abu na kare a cikin sallah din to wannan shine abinda malam yake faɗa to anan wajen idan zamu dan ƙara bayani sai in ce da mu a bisa ga ka'ida kamar yanda yake zaunanne a wajen kowa sananne cewan ana samun raka'a ne ta hanyar samun ruku'un wannan raka'a yayin da ka zo ka samu liman yana tsaye lokacin da ka jo na sallan matukan dai bai yi ruku'u ba a lokacin to za a lissafa ka a matsayin wanda ka samu wannan raka'a idan ita ce ta farko sai ya zama ka samu sallah duka kenan idan ita ce ta biyu sai ya zama kenan an tsere ka da raka'a ɗaya zaka ci ko raka'a ɗaya bayan ka an idar da sallah idan sallah mai raka'a uku ce ka samu ɗaya sai ya zama zaka ci ko biyu kenan haka dai haka dai don haka dai ka'idan samun raka'a mutum ya samu sallah shine a ce ya samu ruku'u tare da liman ba lallai liman ya kasance yana tsaye ba ta iya yiwuwa har yayi ruku'un ya kama gwiwa in dai ka zo ka tarar da shi bai riga ya dago ba ko kai tare to ka samu wannan raka'a tare da cewa ba karanta fatiha ba karanta sura na wannan raka'an ba amma tunda ka samu ruku'u ka samu raka'a wannan shine abu na farko mu fahimci wannan abu na biyu shine a bisa ga haka sai kasance mutum da ya zo sai samu an idar da sallam ba ta hanyar an yi sallama ma'ana an riga an yi ruku'un raka'an karshe idan sallar asubahi ne mai raka'a biyu bayan lokacin da ya zo zai jo na sallah sai ya samu liman har ya dago daga raka'a daga ruku'un raka'a na biyu to wannan daidai samu ladan jam'i saboda himma da kokari da ya nuna amma ba shi da wato a cikakken abun da ya shafi samun jam'i ta yadda duk wani abun da ya kunshi wanda suka samu sallah shi ban da shi domin bai samu abin da ya kai raka'a guda ba. Ina fata an fahimta. A bisa ga haka, hukunci da yawa da su doro akan wannan. Akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya rawaita. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka raka'atan minas salati faqad adraka as-salata. Duk wanda ya samu raka'a daya a cikin wata sallah, to kamar ya samu sallan ne. Ana lissafa shi a cikin wanda akai jam'i tare da shi, kuma duk abin da ya kunshi wanda suka bi wannan sallan shi ma ta shafe shi. In dai ka samu koda raka'a daya ne. A bisa ga haka malaman fiqh suka gina hukunci cewa kun san lokuta, mun wuce babin lokuta a baya, akwai muqtari akwai daruri. To abin da suke cewa shine in har ya kasance wato saura minti biyu lokacin wata sallah ya kare, sai ka kabbarta sallah kai sa a minti biyun nan har kai koda raka'a daya ne, to a lokacin kana cikin wanda kai sallah akan lokaci baka shiga cikin masu biyan bashi ba. Saboda me? Raka'a ɗayan nan da kai a matsayin kamar ta wakilci, duk da sauran zaka yi su a wajen lokaci ne, amma tunda kai ɗaya kamar kai sallah akan lokaci ne. An fahimta Hausan? Na ɗaya kenan. Na biyu suka ce a bisa ga haka, duk wanda ya samu wata sallah a waɗannan sauli guda biyar, asubahi, azhar, la'asar, magriba, isha, in dai ya samu raka'a ɗaya a wannan sallan to ya samu sallan ƙari akan wannan hadda sallan juma'a ma. Don haka idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallan juma'a, idan ya tashi kawai sai ya ci ko raka'a ɗaya karatu a bayyana Fatiha da sura. Amma in har abunda ka samu ya gaza ruku'un ƙarshe tare da liman, to ba mutum bai samu sallan juma'a ba. Don haka duk wanda ya zo ranar juma'a ana sallan juma'a, ya zo kenan an dago daga ruku'u, zai jona ba zai ce ya fasa yi ba, sai ya jona a yi da shi, amma ya sani cewa ba wai raka'a biyu zai ba a lokacin, idan ya tashi sai dai ya raka'a hudu sallan azhar. Wannan shine kaida din. Don haka in har mutum bai samu ruku'u ba, ba lissafa shi a cikin wanda suka samu sallah. Domin da yawa ana samun irin wannan kuskuren, musamman ina nufin a sallan juma'a din, sai ga mutum bai samu ruku'un raka'an ƙarshe ba, amma sai ya dauka cewa kaman kawai ya tashi biyu zai yi. In har mutum wannan ruku'un ƙarshen ya kubce masa, to fa bai samu sallan juma'a ba, sai dai ya mita a matsayin azhar, ko kuma ya haƙura ya je ya nemi wani masallacin da ba su yi ba, sai ya je a yi da shi a lokacin, saboda muhimmancin ita sallan juma'a din. Alayi halin dai duk wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah ya samu raka'a, ko da ko lokacin ta ya kusa fita, in dai ka samu kai raka'a ɗaya, to alhamdulillah ka samu kanka a cikin wanda kai sallan akan lokaci ba biyan bashi kai ba. To da haka dori akan wannan bayanin da muka yi, duk wanda ya kasance wato da yazo sai ya samu liman har ya dago daga ruku'un raka'an ƙarshe, to wannan duk abun da ya shafi mu wanda suka yi jam'in wannan sallar shi bata shafe shi ba. Don haka idan wani abu na kabili ya kama wannan limamin ko ba'adi, to shi wannan baya cikin wadda da su yi wannan kabulin ko ba'adin, saboda shi ba lissafa shi a cikin wanda suka samu sallah. Ina fata an gane. In dai ya gaza samun raka'a ɗaya, to baya cikin wadda za su yi kabili ko ba'adi tare da liman. Amma yace idan ya kasance mutum ya samu koda raka'a guda ɗaya ne cikakkiya, to wannan kan ana lissafa shi a cikin wanda suka samu jam'i tare da liman. Don haka kenan duk abin da ya shafi wanda suka yi wannan sallan shi ma ta shafe shi. Idan kabli ya kama liman, lalle wajibin sa ne shi ma a yi kablin nan da shi. Idan ba'adi ta kama liman, shi ma wajibi ne lalle ya yi wannan ba'adin bayan ya yi gama ko sallan sa ya yi sallama, sai shi ma ya yi wannan ba'adin. To amma nan akwai abin da malamai suka kawo wanda ya kamata mu dan ƙara bayani a kayin sa. Wato idan kun lura cewa akai, idan mutum yazo ya samu ana sallah, ko da an riga an dago daga ruku'un raka'an ƙarshe, wannan bai baka lasisin kai ka kafa naka jam'in, ka ce to ai tunda wannan raka'an ƙarshe ne kawai bar ma an fara nawa kafin sai daddana, tunda wannan ai ba cikin lissafin mutum ya samu raka'a ko daya, to ba za ka yi haka ba, bal ka jona su ai sallan nan tare da kai. Wannan shine ka'ida kuma shine sunna, abu na farko. Abu na biyu shine kuskure ne idan mutum yazo ya samu koda bai kai raka'a ɗaya ba, bayan an yi sallama kuma yaga wasu sabi sun shigo ya ce to bari ya yanke wannan dan ya jo dan su tayar da sabuwar jam'i da wasu, a wannan shi ma kuskure ne bisa ga ka'idar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wato duk lokacin da ku samu liman ku riske shi a inda yake, inda ku samu ana yi ku shiga a yi tare da ku. Fama adraktum fasallu, haka annabi ya ce abinda kuka samu liman na yi ku shiga a yi tare da ku. Don haka tunda dai ka samu ba idan da salama ba a yi sallama ba, ko ta hiyar ƙarshe ake karkace bari ka jira ka ga shin wannan tahiyya na farko ne ko na biyu? Inna biyu ne ana sallama aika kafa naka, wannan jiran ba wanda ya saka. Don haka in ana tahiyya kawai ka jona, in Allah ya sa tahiyya na farko ne kaga a kausar rukun kenan, kenan alhamdulillah sai ka a cigaba da sallar da kai. In ma kuma akai rashin sa a tahiyyan karshe ne, babu laifi, liman na yin sallama ko ka tashi ka ciko, ba maganan kuma ka yanke ka ce barka sake sabon ikama, ko kuma ga wasu sun zo barka jona su ku yi sabon sallah. Tunda dai ka samu liman bai sallama ba to ka jona shi, ka samu albarka, wani burbudi na albarkan sallan jami'i. Don haka kada ka yi wasa da shi, ka jona ayi tare da kai. Mahalli shaɗin da nake so mu je gare shi ne, idan ya kasance mutum ya shiga an yi sallan tare da shi kuma bai samu abin da ya kai ko da raka'a ɗaya ba, ya zo ne bayan an riga an yi ruku'un raka'an ƙarshe, to kun ga shi sujudan kabili a wani lokaci ake yin sa kafin ayi sallama. Kuma ka'idan a ce wanda aka tsere masa wasu rako'in sallah ya tashi dan ya ci kowannen rako'in yaushe ne, shine sai in liman yayi sallama. To shi ko sujudan kabili ana yin sa ne kafin sallama. To kaga kenan a yanzu ya mutun zai, bayan ga mallan ya ce mana duk wanda ya bi liman aka yi wani kabli ko ba da shi alhali ko raka'a ɗaya bai samu ba sallar sa ta baci, alhali kuma gashi yanzu kabli ba za a yi sallama ba sai an yi shi, to kaga kenan akwai turka-turka a nan. Abin da yake na gaskiya shine lallai idan ya kasance kabli ne ya kama liman, ko shakka babu, dole za ku yi tare da shi ba dan kana so ba, sai dan ya zama dole, saboda a matsayin ka na mai bin liman kuma ake bin ka bashin wasu rakoi, baka da ikon tsinkewa da finciki kanka daga liman har sai yayi sallama. To tunda bai yi sallama ba kuna fa tare har sai lokacin da yayi sallama. Don haka kuma kenan la shakka zaka yi sujudan kabulin nan tare da shi ba bisa zaɓin ka ba, a bisa cewa bai yi sallama ba, dole ka bi shi har sai yayi sallama kafin ku rabu. An fahimci wannan? To wannan shine abun da malam bai dan kawo ba, wanda malamai suka yi masa istidraki akai cewa in dai kabili ne lallai mutun zai bi liman, saboda liman ai bai sallama ba, kuma baka da ikon ka tsinke daga wannan sallan har sai liman yayi sallama, nan ne ya fa yi sallame ka, daga tashi ka cigaba da kawo abun da ka rasa. To duka wannan bayanin idan aka lura za ka cewa akwai hadisi da muka taba karantawa a baya, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace laysa alaman khalfal imami sahwun, babu wani abu ne yin sujudan rafkanuwa akan wanda yake bayan liman, ma'ana mamu. Don haka idan kana sallah kai wani kuskure ko wata mantuwa, in dai a bayan liman kake to liman ya dauke maka wannan, mutukan wannan abun da kai kuskuren ba farilla bane, liman ya dauke maka. Sannan kuma annabi ya cigaba da cewa fa in sahal imamu, amma idan liman yayi kuskure yayi wani rafkanuwa a sallah fa alaihi, to gyaran wannan kuskuren yana kan liman, dole zai gyara. Wa ala man khalfahu, sannan kuma wannan gyaran yana kan hatta wanda suke bayan sa, ko da da su aka yi kuskuren ko da ba da su aka yi ba. Don haka bisa ga wannan, kamar yadda na faɗa cewa in dai kabli ne lallai mutum zai bi a yi tare da shi, saboda liman bai yi sallama ba. Amma in ba a dai ne, tun da baka samu abin da ya kai raka'a ɗaya ba, wannan kan ba za ka bi liman ba, sawa'un da kai aka yi ko ba da kai ba, tun da baka samu raka'a guda ba, to wannan ta faɗa kayinka. Wa amma idza tarattaba ala imami sujudun ba'di li muqtadahu fala sajada ma'ahu bal yu'akhiruhu ila tamami salatihi. Mun yi bayani a wancan lokacin cewa idan ya kasance sujuda ne na ba'di ya kama liman, kai kuma ana bin ka bashin wasu rako'i ko raka'a, to a lokacin ba za ka jira sai kun yi wannan ba'din tare da liman ba, domin tun da ya riga ya sallama shikenan, ya sallame ka, ka tashi ka ciko sauran salolinka, kana idan ka cika ka idar sai ka zo ka yi wannan ba'din, ba za ka tsaya jiran liman ku yi ba'di da shi ba, tun da ya riga ya yi sallama. Amma in kabuli ne muka ce mutum zai bi liman, amma kuma fa bayan idar da sallansa shi ma sai ya zo ya sake yin wannan kablin, saboda ka'idan sujudan kabli ana yin ta ne a ƙarshen sallah, kai kuma tun da akwai sauran rako'in da ake bin ka, ka bi liman kun yi a nasa ƙarshen sallah ne, kai baka zo naka ba, don haka da ka bi shi ku yi, saboda bai sallama ba dan ka yi masa biyayya. In yayi sallama ka tashi ka ciko, kai ma fa dole sai ka zo ka sake yin kablin a ƙarshen naka sallah. amma abun da nake ta maimaitawa shine idan ya kasance kuma baka samu raka'a ɗaya ba abun da ka samu bai wuce tahiyya ba tahiyyan karshe ko wata sujuda in dai baka samu ruku'u raka'a karshe ba to nan kan za ku yi kabulin tare da liman amma ko ba abin ka bashin kai ba in kai idar he ka sake yin kabulin an fahimta wusan shine kawai abun da wato ya kamata a fahimta a daidai wannan gaba din in dai an gane za mu ƙara gaba mallam yace su'al tambaya mal hukmu idza sahal masbuku ba'da salamil imami menene hukunci idan wanda aka riga shi ya kasance makararre aka tsere masa a wasu rakoin sallah ba duka sallan ya samu ba sai kasance kuma ya samu rafkanuwa bayan liman yayi sallama bayan liman ya sallame shi sai shi anasa biyan bashin da ya tashi sai ya samu wata rafkanuwa to ya hukuncin rafkanuwan sa tunda in sallar nasa ta zama mai tukala rabi ya bi liman rabi kuma shi ya ci gashin kansa shine limamin kansa watakila sallar azhar ne ya samu rakoi guda biyu na farko tare da liman bayan an yi raka'a biyun liman shi nasa a lokacin sallar ta cika kenan yayi sallama kun ga kenan shi wannan zai tashi cikin raka'a biyu dan haka raka'a biyu ya bi liman raka'a biyu kuma ya ci gashin kansa to sai zama a wannan rakoi guda biyu da yake cin gashin kansa din sai yayi wani rafkanuwa a cikin su to me hukuncin amsa yace wa idza sahal masbuku ba'da salamil imam idan wanda aka tsere masa adadin wasu rako'i na sallah ba duka sallar ya samu ba sai ya kasance a lokacin da yake biyan bashin abin da ya kubce masa sai ya samu rafkanuwa fa huwa kal musalli wahdahu to a lokacin hukuncin sakamakon wanda yake sallah shi kadan sa ne don haka kenan a lokacin liman ba zai dauke masa wannan nauyin ba lallai abun da ya kama shi na kabli ko ba'di wajibin sa ne yayi inda kawai liman ke dauke masa a lokacin da suke tare amma yanzu da sun rabu yana cin gashin kansa da haka duk abun da ya same shi shine zai zama responsible shi zai dauki nauyin abun da ya dauro a kayan sa liman kan ya sallame sun rabu aika yanzu ba su tare da shi don haka a fahimta dama wannan karatu mu riga mun yi shi a darasi biyu da ya gabata a baya cewa nauyin da liman yake iya daukewa na farko ne shine wani abun da yake na sunna da mutun yayi mantuwa ko misali bai karanta sura ba ko da kai ruku'u baka ce subhana rabbiyal azim ba ko mutun da yayi sujuda bai ce subhana rabbiyal ala ba wani tunani ya mantar da shi bai ma ce komai ba duka waɗannan abubuwa sunnoni ne to idan har kana bin liman liman ya dauke maka ba komai ko wani sujuda ba za ka yi ba ba a bukatun kai sujuda na kabli ko ba'di amma idan ya kasance farilla ne an yi ruku'u kai kuma wani tunani ko wani damuwa ya sa kai ruku'u ma baka yi ba har aka dago baka sani ba to wannan filimin ba zai dauke maka ba ko kuma aka yi sujada an yi sujada na farko tare da kai sai kasance baka dago da sujadan ba misali bacci ne ya rike ka har liman ya dago aka yi wannan zaman da ke tsakanin sujada guda biyu din har ya koma ya sujada na biyu har ya sake dagowa kaga kenan an tsare maka da me dagowa daga sujadan da kuma komawa da aka yi sujada na biyu to wannan liman ba zai dauke maka ba don haka liman ba ya dauke mutum farilla koda ko kuna tare da shi ne muka ce wuri na biyu da liman ba ya daukewa shine in kuka rabu da shi da farko kuna tare amma a ƙarshe wato sai ya saki hannunka ya kasance kana cin gashin kanka to a lokacin da kake cin gashin kanka nan in kai wani rafkanuwa to yana kanka dole za ka yi wannan gyaran na kabulin ko ba'din to shine karatun mallam yake sake tusa mana anan cewa idan mutum ya bi liman a lokacin da kake cika abin da ya tsere maka kai wani rafkanuwa to fa wannan nauyin na kanka ne liman ba zai dauke maka ba abu na gaba yace ma mal hukmu idza tarattaba ala al masbuqi ba'diyun min jihati imamihi wa qabliyun min jihati nafsihi shin menene hukuncin mamu wanda aka tsere masa da wasu rako'i na sallah ya kasance a lokacin da liman yake bin liman wani abu da zai jawo ya ba'di za a yi mana liman yayi wani ƙari a sallah kun ga matsayin sa da yake bin liman dole za su yi ba'di kenan tare ko wa qabliyun min jihati nafsihi sai kuma ya kasance bayan liman ya sallame shi da ya tashi yana cikin nasa sallan kuma sai wani abu na qabli ya kama shi ma'ana sai yayi wani mantuwa yayi wani rage a sallan nasa a sallah ɗaya ne kamar na ba misali da zo da sallan azhar mai raka'a hudu ya zo ya samu an yi raka'a biyu da ya jona kun ga kenan zai yi sallah raka'a biyu tare da liman bayan liman ya yi sallama shi kuma zai tashi ya ci ko raka'a nawa raka'a biyu muna tare to a lokacin da liman yake wannan raka'a biyu sai ya zama akwai wani abu da ya kama shi na ba'di wanda tunda ya samu abin da ya haura raka'a daya kun ga dole kenan wannan ba'din liman din shi ma ta shafe sawa'un da shi aka yi wannan abin da ya jawo ba'din ko ba da shi ba kun ga ba'adi ana bin sa bashin ba'adi to lokacin da ya tashi yake ciko raka'a guda biyu da ake bin sa bashi to shi ma a karan kansa kuma sai wani kuskure ya manta wani abu da ya kamata yi sai bai yi ba wanda kaga kabili ne kenan ya kama shi to kun ga kenan sai ya zama sujudan sun zama su guda biyu to duka guda biyu zai hada mana yayi kabilin ya raka a sujuda guda biyu kafin yayi sallama sannan bayan sallama ya saje yin ba'adi ko kuma dai za ta dauke daya to bari mu ji yadda abun yake amsa yace mana wa idza tarattaba al masbuqi ba'di yumin jati imamihi idan haraka ta faru ya kasance wanda aka tsare masa wasu rago'in sallah sai ya kasance limamin da ya jaji sallan nan akwai wani abun da ya faru wanda ta tilasta masa yin ba'di wa qabli yumin jati nafsihi shi kuma da yazo yake nasa cika sallah din sai wani abu ya faru wanda ya jawo masa yin sujudan qabli yace to hukunci anan ajza'ahul qabliyu ma'ana sujudan qabulin ta wadatar da shi ba sai yayi ba'di ba bazai a ce yayi duka biyu ba yayi na liman sannan yazo yayi nasa a sai yayi iya qabulin kawai an fahimci hausan qabuli kawai sai in yayi qabuli ta dauke masa nauyin wancan ba'di din to anan wajen me hujjan da yasa malam ya faɗi haka abubuwa ne kaman guda biyu ko uku abu na farko shine a bisa ga ka'ida suna cewa yughlabun nuqsanu ala ziyada wato a kowane lokaci ana rinjayar da bangaren raji akan bangaren kari mun yi karatu nan da ku ko a wancan satin cewa idan mutum yana cikin sallah sai ya samu kokonto wannan sallan da nake raka'a na biyu nake ko raka'a ta uku muka ce a me zai dauka sai dauka raka'a ta biyu yake sai dauki wato lissafi mafi karanci to da haka sai ya hukunci to haka shi ma wannan din idan ya kasance ga wani abu na ƙari wanda zai jawo sujudan ba'di ga kuma wani abu na rage da zai jawo sujudan qabli to a lokacin sai rinja da bangaren ragin ma'ana sai ya zama ba qabli kenan zai yi ya bar ita ba'di din qabli ta wakilci ita wannan ba'din ba zai yi hada surka guda biyu ba amma wannan ta tura wancan don haka sai ya qabli a maimakon ba'di kuma idan muka dan yi ribas kadan ma za ku akwai a cikin wannan babun fisawo din ya mana tambaya cewa ma hukuman na kasa wazada me hukuncin wanda a sallah da yayi rage yayi kari a lokaci guda to za a ce sai da guda biyu kenan yayi ba da yayi qabli shine cewa wa man na kasa wazada sadada qabla salam duk wanda haka ta faru da shi yayi wani abu na kari a sallah sannan kuma a gaba ya sake yin wani abu na rage a sallan to sai ya zama kawai iya sujudan qabli zai yi ma'ana sai na mai hukuncin rage din kenan dama ai qabli shine rage a sallah ko ba duk kuma in kai kari a sallah don haka idan biyu suka hado ba a lura fa da wanne ne ya riga wani a fahimta kana dauka sai in ka fara yin ba'din ne daga baya qablin yazo sai a ce to zaka yi qabli a in dai suka hado guda biyu ko da ragin ka fara yi kafin daga baya karin yazo to fa in ka tashi qabli zaka yi ma'ana zaka yi sujuda ne na wannan ragin da kai din ina fata an fahimta to wannan shine ka'ida din wa man naqasa wazada sujada ba'da salat sujada qabla salam wanda ya rage yayi kari a lokaci guda a sallah daya to lalle wannan zai rinja da bangaren ragin ne sai ya sujuda kafin sallama kenan ba zai yi sujudan bayan sallama ba to kafin mu ce da har yanzu idan ka duba ya fada ya raba abun kashi biyu yace sai zama ba'di ya kama liman kai kuma daga tashi kake cikowa qabli ya kama ka a hukunci sai aka ce me zaka yi qabli to kun ga kenan wani zai iya tunanin cewa kamar ka watsar da bangaren liman kai kawai tunda kana cin gashin kanka kawai kai abun da kai ya shafe ka tunda yanzu liman ya sallame ka kawai kai naka abun ba haka bane mukaddara idan muka ji abun vice versa ya kasance liman shine qabli ya kama shi a sallah kai kuma da ka zo ba'di ne ya kama ka me zaka yi in ka zo qablin zaka yi don haka ku fahimta ba wai ana duba wanne ne ya riga wani ba ko wanne ne na liman wanne ne naka ba a'a in dai biyun suka hadu an samu kari an samu rage sawa'ul liman ne ya rage kai kai kari ko liman ne ya kari kai kai rage to idan ka zo maragin zaka yi hukunci sai kai sujuda na qabli akan wannan ragin a fahimci wannan da kyau saboda haka wato ba ana nufin wai ka aje bangaren liman bane kai ka dauki naka a ana duba ina ne aka samu raji sai kai gyara shi sai kai masa qabli kenan don haka a daidai wannan gaban idan ya kasance liman shine wanda ya rage wanda za a yi qabli kenan kun ga da farko za ku yi qablin tare da liman tunda bai sallama ba dole kuna tare bayan yayi qablin yayi sallama ya sallame ka ka tashi kana cika sauran sallanka sai kai kuma wani abu na ba'adi ya kama ka to idan ka zo still za ka yi wannan qablin saboda dama mun fada yanzu qabli ana yin sa ne a ƙarshen sallah ba ma qabli ba duk wani sujada na gyaran sallah a ƙarshen sallah ake yi wannan tarda ka yi tare da liman ai saboda liman bai sallama bane kai ka bi shi ne a haka amma kai naka na asalin sai in ka zo ƙarshen sallan ka sai ka yi shi a fahimci wannan to wannan shine yadda kaidan yake in qabli ko ba dai kawo mutum duka guda biyu a sallah yayi rage yayi kari ko yayi kari yayi rage to idan yazo kawai bangaren ragin zai kula sai yayi qabli kenan shikenan tawratar da shi gabarin yin badi sawa'un yana bin liman ne sawa'un shi kada yake sallah wannan kenan abu na gaba mala yace ma hukuman nasiyar ruku'a wa tadhakkarahu fi sujud shin menene hukuncin wanda ya manta ruku'u bai tuna cewa ashe fa bai ruku'u ba ma har sai da ya kafa kansa a ƙasa ya tafi sujjada a lokacin da yake tuno ashe fa ko ruku'u bai ba tazarta kawai yayi ya gama karatun fatiha da sura kawai sai yi ƙasa abin sa ba ruku'u to sai da yake sujjada din sai yake tuna wannan matsalar da ta faru a sallan sa to ya hukunci amsa ya ce wa man nasiyar ruku'a wa tadhakkarahu fi sujud duk wanda aka ta faru da shi ya manta bai yi ruku'u ba bai tashna ba sai lokacin da ya kafa kansa a ƙasa yake sujjada raja'a qa'iman to wannan taki sai ya bar wannan sujadan kawai yayi ribas ya dawo ya miƙe a tsaye wa yustahabbu lahu an yu'ida shay'an min alqira'a sannan mustahabbi ne da ba dole bane amma an so idan ya miƙe nan ba daga miƙewansa zai yi ruku'un ba ya samu ko dan aya biyu ya karanta kafin sai ya ruku'un wannan shine in ka miƙe din dan ka gyara kuskuren da ya faru to sai ka dan karanta ko da aya ɗaya ko biyu kafin sai kuma kai ruku shine thumma yarka'u sannan sai mutun yayi ruku'u din wa yasjudu ba'da salam sannan kuma sai yayi sujuda bayan sallama to tambaya me yasa zai yi sujuda bayan sallama a ganin ku na'am na'am jami'in jiddan sujudan da yayi din nan kun ga shine kari lokacin yana gama karatu ko ai makon yayi ruku'u sai yayi sujuda to yana cikin sujudan sai ya tuno sai ya dago sai ruku ya gyara wannan kuskuren kun ga yanzu kenan abun da yake na kari a sallan sa wannan sujudan da yayi wanda bata gurbin ta kafin yayi gyara wannan kuskuren don haka shi yasa zai yi sujuda na ba'di bayan yayi sallama to wannan shine abun da zai faru in har mutun ya zama ya tsallake wani abu na farilla to koda ya je wani farilla na gaba to fa zai dawo yayi ribas dan ya gyara wannan farilla amma fa in ba a samu tazara mai yawa ba in abun yayi nisa da yawa to sai dai yayi wurgi da wannan raka'an ya tsame ta a cikin raka'o'in sallan sa sai ya kawo wata a madadinta sai ya zama kenan idan sallan mai raka'a uku ne ta zama mai raka'a hudu a lokacin ya ka cire daya kai wurgi da ita a zuciyanka an fahimci wannan amma idan ya kasance ba a yi nisa ba to za ka yi ribas sai ka gyara sai ya zama wannan abun da ka yi kafin ka yi ribas din shine kari a sallah dole ka gyara shi kuma da sujjada an fahimta amma idan ya kasance abun da ka manta din nan sunna ce ba ta kai matsayin farilla ba wannan ba a barin farilla a dawo kan sunna misali mutum ne yana karatun sallah yayi fatiha sai manta bai sura ba wanda kun san karatun sura a sallah sunna ce ba dole bace ba har sai da yayi ruku'u yake tuna cewa ashe fa ban karanta sura ba iya fatiha nayi to a lokacin ba zai dawo ba ya ci gaba da ruku'un sa me zai yi zai yi sujudan qabli kafin yayi sallama kenan ko saboda me ya bar karatun sura ya bar sunna a lokacin ba zai dawo saboda sunna ya bari da a ce karatun fatiha ne bai yi ba yana kabbata sallah watakila sai karanta sura yana gama karanta suran kawai sai ruku'u sai da yake ruku'un sai yake tuna ashe fa ko fatiha ban yi ba to wannan wajibin sa ne yayi ribas ya dawo ya karanta fatiha ya karanta sura sannan yayi ruku'u daga baya kuma sai yayi me kenan sai yayi ba'di saboda yayi kari ya karanta mana sai yayi kari na me kenan na wannan ruku'un da yayi din wanda lokacin sa bai yi ba sai kuma yayi ribas ya dawo Allah sa muna tare na'am ma hukuman nasiya sajdatan wahidatan wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi me hukuncin wanda ya manta bai yi sujada guda ɗaya ba sujada nawa ake a kowace raka'a biyu sujjada biyu ake kowace raka tana sujjada guda biyu zaka yi na farko ka dago ka dan yi zama tsakanin sannan ka koma karo na biyu to sai ka manta baka yi guda ɗaya ba ko dai na farkon ko dai ta biyun to me hukuncin ka yace wa man nasiya sajdatan wahidatan duk wanda ya manta da sujjada guda ɗaya ba duka biyun ba ɗaya ne ya manta bai yi ba wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi kuma bai tashi tuna ta ba sai bayan da ya riga ya miƙe tsaye raja a jalisan to wannan wajibin sa ne ya dawo ya zauna in ya dawo ya zauna bai ko bai daga dawon kuma sai ya zo ya sujudan ba a in ya dawo sai ya dan zauna wannan zaman da ake tsakanin sujuda guda biyu din sai ya yi shi tukun wa sajada ha sannan sai ya yi wannan sujjada din illa an yakuna kad jalasa qabla alqiyami sai in ya kasance gabannin ya miƙen kuma ya riga ya zauna yu'idul julus fala yu'idul julus to a lokacin ba zai maimaita zaman ba ma'ana abin da yake nufi shine idan mutun ya manta bai yi sujuda guda ɗaya ba yayi na farko azatan sa wannan na farkon shine na biyu yana dagowa kawai sai miƙe abin sa to koda ya miƙe lalle zai dawo domin ya cika wannan abin da ya manta domin sujuda farilla ce a sallah ba a wucewa a batta saboda an shiga wani abu sai an yi nisan nisan yayi yawa to tunda ba ai nisa da yawa ba kawai tsakanin miƙewanka ne tsakanin miƙewanka ne ka tuna to zaka dawo dan kai wannan gyaran sai mutun ya zo yi wannan sujjada din sannan kuma ana so kafin ya yi sujjadan shine lokacin da ya sauko daga sama ma'ana ya taso zai zauna lokacin yana tsaye ne sai ya tuna da ya zo zai zauna a da ya zo zai cika wannan sujjada din to ana so ya dan zauna tukunna kar kawai daga dawowansa kuma sai ya yi sujjada din sai ya zauna amma idan ya kasance misali a lokacin da ya sujjada na farko din da ya dago sai da ya zauna to da ya zauna ne kuma sai ya samu waswasi ko wani abu sai ya miƙe kun ga kenan ya zauna din kafin ya miƙe to suka ce in mallam yace in dai har ya zauna kafin ya miƙe to in ya dawo din ba sai ya sake zama tunda daman ya yi ta kawai sai ya tafi zuwa ga sujudan sa sai kenan sai ya gyara Allah so me zai yi kenan wani sujuda zai yi a lokacin bayan ya yi da sallah ba'adi saboda me wannan tsayuwan da yayi din kuma ya dawo kun ga wannan tsayuwan baya cikin sallah to wannan tsayuwan shine a matsayin kari a sallan sa zai gyara ta hanyar yin sujuda na ba'adi bayan an yi sallama to wannan game da abun da ya shafi sujada guda ɗaya kenan to menene hukuncin kuma sujada guda biyu mahkuman nasiya sajdataini me hukuncin wanda ya manta sujada guda biyu duka biyun ne ma ya manta bai ba abin sa wa man nasiya wani yace to wato yana kaman zai yi ma kuma kenan zai yi wa man nasiya sajdataini duk wanda ya manta da sujada guda biyu duka biyun ya manta bai ko ɗaya ba kharra sajidan to koda ya miƙe ne kawai kai tsaye ya fado ma'ana ya taho yana mai sujada yana tahowa ƙasa kawai ya kai kansa ya kai goshin sa ƙasa yayi sujada walam yajlis ba buƙatar shi kuma a lokacin waye yace sai ya zauna kafin yayi sujada din kawai yana tahowa daga sama din a lokacin da ya tuna kawai sai ya zo kai goshin sa ƙasa wa yazidu fi jami'i zalika ba'da salam wato duka a waɗannan abubuwa da wancan da ya manta ruku'u da kuma wannan da ya manta sujuda guda daya da wannan na kashe da ya manta sujuda guda biyu dukkan su za su yi mai sujjada bayan sallama saboda sun yi ƙari a cikin sallan su kafin su tuna dannan abin da suka yi na kafin su tunan ya zama a matsayin ƙari a sallah saboda haka a fahimci waɗannan abubuwa idan ya kasance mutum ya manta rukuni ma'ana farilla daga cikin farillan sallah to ko shakka babu wajibin sa ne ya yi ribas ya dawo matukar bai yi nisa ba in ya dawo din nan sai ya gyara wannan kuskuren sannan kuma sai ya sujuda na ba'di sujuda bayan sallama dan gyara abun da ya kafin ya tuna kuskuren da ya faru idan kuma ya kasance wato mutum ya yi nisa da yawa to a lokacin kawai sai ya a ransa sai ya dauka wannan raka'an babu ita a lissafin sallan sa sai ya ci gaba da sallah ya karo wata a madadin wannan ɗayan sai ta maye gurbin wannan wanda aka samu kuskure din wanda ba a yi farilla a cikinta ba wannan kenan abu na gaba mallam ya ce mal hukumu in tadhakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-raka'ati allati taliha menene hukuncin wanda ya tuna da yin sujjada tuna wanda ya din nan bayan ya dago daga raka'a da take biye da ita abinda ake nufi shine mutum ne yana sallan magriba raka'a nawa ne da ita raka'a uku to sai ya kasance a raka'an farko bai yi sujjada guda ɗaya ba, sai sujjada ɗaya ne kawai sai ya zaton cewa ya yi ɗayan. To sai da ya kasance ya yi raka'a na biyu, har sai da yana raka'a na uku ne sai ya tuna ashe raka'an farkon can bai yi sujjada guda ɗaya ba, ɗaya kawai ya yi. An fahimta? To wannan ya hukuncinsa. Ma'ana kenan bai tuna da wuri ba har sai da ya kawo wata raka'a tsakani, sai a raka'an gaba ne sai yake tuna cewa a wancan raka'an ya manta bai yi sujjada ba. To ya hukuncinsa yake? To ga yadda abun yake, yace wa in tazakkara sujuda ba'da rafi'i ra'si min ar-raka'ati allati taliha, idan mutun ya tuna cewa bai yi sujjada ba amma wannan tunawan bai faru ba, bai tuna din ba har sai bayan da ya kammala raka'an da take biye da ita, sai da ka gama raka'an da take bin wannan raka'an da aka samu kuskure, mana kenan har ka sa wata raka'a tsakanin wancan na kuskuren da kuma wanda kake ciki, akwai wata raka'an da har ka wuce. To idan har haka ta faru da kai, tamada ala salatihi, malai yace kawai mutum ya ci gaba da sallansa babu rubas a lokacin, nisan ta yi yawa, kawai ci gaba da sallanka, walam yarji, malai yace ko kadan ba za ka dawo ba, wa alga raka'ata sahwi, abinda zai kawai a ranka sai ka sa kai wurgi da wannan raka'an wanda aka samu wannan kuskuren rashin yin sujada a cikin ta din, ba ta cikin lissafin sallanka, wa zada raka'atan fi mawdi'iha, kawai abinda za ka yi shine sai ka karo raka'a ɗaya a gurbin wannan a madadinta baniyan, amma da za ka yi shine a matsayin kana mai gina sallah. Idan aka ce baniyan, wannan kalmar tana da matukar ma'ana a daidai wannan gaban, ma'ana zai zama a matsayin kana gina sallah, kar ka ɗauka yanzu a lokacin da ka tuna ɗin ai ka yi nisa daga wannan kuskuren da ya faru, to kar ka ɗauka cewa yanzu abinda za ka ci ko na sallah wannan raka'an da aka samu matsalan ita da ka kawo irinta, a'a baniyan kana mai gini akan sallanka. Ina na baku misali akan sallar magariba, a raka'an farko ne sai ka manta baka yi sujjada guda ɗaya ba, baka tashi tuna ba sai a raka'an ƙarshe, a raka'an ƙarshe ne sai kake tuna cewa a raka'an farko baka yi sujjada na biyu ba. To a lokacin a ranka sai ka ɗauka cewa raka'an da kake yi yanzu ɗin nan ita ce me a matsayin raka'a ta biyu, wadda ta wuce ita wadda ka tsallake ai ta kallami lafiyanta bayan wancan na farkon, ita ai me tana nan garau ɗinta ko, to ya ka ɗauka wannan wanda ka tsallake ita ce ta biyu, wanda kake yanzu ita ce ta farko wancan, wadda kake yanzu ita ce ta biyu, kenan zaka ƙaro wata a wani tsari, zaka ƙaro wata kenan a tsarin karatun Fatiha zalla babu sura a ɓoye. Allah sa an fahimta, karatun na da rikici sai an gane. Dan sake maimaita misalin, mutum na sallar magariba a raka'an farko sai manta bai yi sujjada guda ɗaya ba, sai da ya raka'a na biyu, ya gama raka'a na biyun, ma'ana yayi tahiyya kenan ta yanda ake na farko, sai da ya daga zai raka'a na uku, sai yake tuna cewa raka'an farkon can ban ma yi sujjada ba ashe, to a lokacin sai ya maida raka'an da ya wuce ta ce raka'an farko a gunsa, kenan ya rusa raka'an farkon wancan da aka samu matsalan nan, sai zama raka'a ta biyun ta zama raka'an farko, wanda yake ta ukun ta zama ita ce ta biyu, yanzu kenan zai karo daya, wannan ɗayan da zai karo baniyan ya kasance gini zai ba wancan zai rama ba, ma'ana ba za ka ya tashi bayan ya yi dadda wannan wanda yake yanzu mai Fatiha zalla ɗin, ba zai kuma ce yanzu bari in karanta Fatiha da sura ba, a'a sai zama a matsayin Fatiha zalla zai yi, sai zama kenan sallar magaribansa a lokacin ta zama a mai raka'a hudu amma kuma ya wurge da raka'a ɗaya na farko, sai ya zama kuma a bisa tsarin karatun sallah ɗin rakoi guda biyu na ƙarshe duka zallan fatiha ne kuma a ɓoye. Allah sa an fahimci karatun. To yadda abun yake kenan in haka ta faru, to shine yace wa zada raka'atan fi mawdi'iha baniyan, mutum zai ƙara raka'a ɗaya a madadin wancan amma fa yana mai gini akan sallan, ba biyan bashi zai yi ba, ya ɗora gini ya ɗora kawai. Sannan ya ce wa sajada qabla salami, mutum zai yi sujjada na gyaran sallam kafin sallama, in kanat minal ulayaini, idan wannan kuskuren da ta faru ta zama a cikin raka'a ɗaya daga cikin rako'i biyun farko ne, ai duk sallar rako'i biyun farko Fatiha da sura ake yi, duk sallar duniya in dai farilla ne rako'i guda biyun farko Fatiha ne da sura. To idan ya kasance wannan kuskuren rashin yin sujjadan a ɗaya daga cikin rako'i biyun farko ne ta faru, wa tadhakkara ba'da aqdi thalitha, kuma baka tuna ba sai da ka tafi raka'a na uku, kamar yadda na bawa misali dazu, to a lokacin mutun zai yi sujadan mene qabli to anan za a wani fahimtar mu in dai ana fahimta ne me yasa zai yi sujadan qabli
saboda raka'a biyu sannan fatiha ya tsara man gariba kuma dama raka'a biyu fatiha da sura da fatiha shi kuma ya fatiha
to to ai kabuli fa muke magana kada a manta kabuli ai shi ragi yake jawo a yi shi to wani ragin ne ya faru da har yasa za a yi kabuli to
sai kuma sanya
na'am
ya rage da kai
to na'am to yayi ne ragin ya fito ragin muke so mu gano inda ragin ya faru na mun ce sujada yi ah to ai ya urgar da raka'a ta mata mali safin sa yanzu ba haka muka ce ba zai urgar da wannan raka'a za ta zama sallar magriban sa mai raka'a hudu ne yayi watsi da wancan ta farkon to amma kuma ka ce zai yi qabli idan wannan kuskuren da ya faru a ɗaya daga cikin rukun guda biyu ne masu fatiha da sura zai yi qabli na na a ragin da shi ne gyaran sallah inda ya batta kuma zai zama raka'a hudu ne sallar magriba kuma raka'a uku ake yi na'am to wani yana ce eh ta ina ne take ba da amsa na ragin sura da yayi jamil jiddan ragin sura da yayi shine abin da ya jawo zai yi me zai yi wannan kabulin ai na ga ya mana cewa da ya manta bai su da raka'an farko ba to sai da yake raka'a na uku ne sai yake tuna cewa ga kuskuren da ya faru to a ransa sai ya dauka wannan raka'a na farkon babu ita raka'a ta biyunsa ta zama ita ce raka'an farko raka'an da yake na uku yanzu ta zama ita ce raka'a ta biyu an fahimta raka'an da zai kara kuma ita ce raka'a ta uku to yanzu wannan raka'a ta biyun da yake yi a wani tsari ya karanta ta ai ya fatiha ne to kun ga iya fatiha alhali mun san cewa rako'i guda biyu na farko dole fatiha da sura ne kun ga yanzu kenan ya rage ba zai yi sura ba to wannan rashin suran shi zai sa zai yi qabli an fahimta yanzu na'am yace to ba'da salami illam takum min al-ulayaini amma kuma zai ba'di ma'ana sujuda bayan sallama idan ba ɗaya daga cikin rako'i biyun farko bane wannan kuskuren ya faru sai zama a rako'i biyu na ƙarshe ne domin idan a rako'i biyu na ƙarshe ne daman babu wata matsala misali sai ya kasance a sallan azhar a raka'a na uku sai manta bai yi sujjadan sujjada guda ɗaya ba haka ne a sorry ba haka nake so in ce ba a raka'a na biyu na sallan azhar sai bai yi sujjada a cikin bai yi sujjada guda ɗaya ba a cikin sujjada guda biyu da ake yi ana ganewa a sai ya kasance da ya zo wannan na sallar magariba na sallar magariba yauwa to shine a saurayi ne a jikar kana roda ne ma abinda yake faruwa a sallar azhar sai mutum ya manta a raka'a na biyu bai yi ɗaya daga cikin sujuda guda biyu da ake yi ba sai ya yi ɗaya to da haka sai da yake raka'a na ƙarshe raka'a na hudu kenan sai ya tuna a raka'a na biyu bai yi sujuda guda ɗaya ba to yanzu a ransa zai dauka cewa raka'a na biyunsa na azhar din nan yanzu babu ita ana fahimta don haka sai ya kasance zai sa a ransa zai ƙara yin wata raka'a mai fatiha zalla sannan kuma sai a ƙarshen sallansa zai yi qabli har yanzu yana wancan sura din dole mu dawo kan rako'i guda biyu na ƙarshe din a raka'a guda biyu na ƙarshe sai zama a raka'a na uku ne manta bai yi sujada din ba sai da yake tahiyyan ƙarshe sai ya tuna cewa bai yi sujada na ɗaya daga cikin sujada ba a raka'a na uku kun ga kenan yanzu me zai faru sai ya zama kenan yanzu babu raka'a na uku a sallansa to sai ya ɗauka wannan raka'a na huɗu da yin ita ce a matsayin raka'a ta uku don haka zai ƙaro me raka'a ɗaya fatiha zalla domin ya yi me domin ya kasance ya cike gurbin abin da ya rasa don haka a daidai wannan gaba ɗin sai ya zama ya yi ba'adi saboda me saboda ƙari da ya yi Allah sa an fahimta ya ce akwanat minhuma ko kuma ta kasance a ɗaya daga cikin na biyu wata zakara qabla aqdi thalitha sai mutum ya tuna gabanin ya kulla raka'a na uku ɗin to idan har ya kasance mutun ya tuna kafin ya kulla raka'a na uku kun ga lokacin ka yana kusa ai zai dawo zai yi reverse ne sai ya dawo to raka'a kawai sai ya sujuda na wato ba'di li anna surata wal julus lam yafuta domin a lokacin da shi karatun suran da zaman da ake yi duka wannan ba su kubce masa ba ba ai nisa da yawa ba don haka kawai idan ya dawo sai ya zama ba'di zai yi saboda wannan dan karin da yake kafin tunawar nasa to wannan shine abu na karshe da zamu sai a kansa mahukuman sallama shakkan fi kamali salatihi yace menene hukuncin wanda ya sallama alhali yana kokonto game da cikan sallan sa yana tunanin shin yanzu a sallan magriban nan raka'a biyu ne nayi ko raka'a uku kawai sai ya dauka cewa raka'a uku yayi kawai sai ya sallama abun sa to idan har mutun yayi irin wannan me hukuncin sa wa man sallama shakkan fi kamali salatihi duk wanda yayi sallama alhali yana me kokontan cikan sallan sa ta cika ko bata cika ba kuma yayi sallama a haka saboda ganganci batal salatu sallan sa ta baci ya sake wata saboda bai da tabbacin cewa ta cikan ko bata cika ba kawai sai yayi sallama abin sa kaga wannan yayi ganganci me hujja shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa a hadisin Abu Huraira Allah ya yarda da shi cewa duk wanda ya kasance yana salla idza shakka ahadukum fi salatihi sai mutun ya samu shakka a cikin sallan sa falam yadri aythnaini salla am thalathan bai sani ba shin raka'a biyu ko raka'a uku annabi yace fal yulgil shakka mutun yayi watsi da wannan shakka din wal yabda ala yaqin ya gini akan yaqini a yanzu idan misali kana kwakwantar raka'a biyu ko raka'a uku nayi yanzu kana da yaqini akan biyun ne gaban ne kake tunanin akwai shi ko babu shi to dan haka yake gini akan yaqini ne kake tsaya akan cewa biyun ne kai shine yaqinin ka sannan ka kawo ɗayan da kake kokwantan an yi shi ko ba yi shi ba to kai da haka ta faru kawai sai kai sallaman ka abunka kana ganin ai sallah ta cika to idan mutun ya haka lalle sallan sa ta baci saboda yayi gangancin wato rashin cika sallah ta iya yiwa a haƙiƙa lalle bin sa bashi ake sallan bata cika ba kuma sai yayi sallama kaga babu sallah mai wannan rakawoyin a tsarin yadda yayi ta idan kuma ya kasance wato yayi sallama a bisa ga haka shine aka ce sallan ta baci saboda wannan gangancin da yayi haka wajibi ne mutun yayi gini akan yaqini kada mutun yayi gini akan zato wannan yaqinin kuma shine mutun ya dauki lissafi mafi karanci sai ya kasance in ma haƙiƙa an samu ƙari Allah ya yafe maka tare da cewa mutun kuma zai yi me akwai zuran da mutun zai yi ba'di don haka idan ya faru kana kokwantan kai rage ko kai kare to kodole la kai ba'di kuma bayan kai dadda sallah din saboda yadda kokwantan ya same ka wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace wa fakar da mu abinda muka yi na daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi